Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babula da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 10 ga watan Afrilun shekarar 2023. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin jam'iyyar Labour Party a matakin jihohi a Najeriya sun nuna goyon bayan su ga Julius Abure da ake kaiwa ranar da shi kan jagorancin jam'iyyar. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamili Kaya zai gabatar, sai kuma sharhin jirgin Najeriya da babban gidan Jibril zai gabatar, da kuma darussan azumin watan Ramadana. To, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum. Wata tawagar Iraniyawa kwararru za ta ziyarci kasar Saudiya domin shirin bude ofishin jakadancin Iran a birnin Riyadh, a cewar kamfanin dillancin labaran Islami alaka da gwamnati. Sanarwar ta zo ne kwanaki bayan da ministocin harkokin wajen kasashen Iran da Saudiya suka gana a birnin Beijing a ranar Alhamis, wanda shine karan farko da manyan jami'an diplomasiyar su suka gana a cikin fiye da shekara bakwai, bayan da sun ta kulle yarjejeniyar maido da dangantaka tsakanin waɗannan manyan ƙasashen yankin. Tawagarin za ta ziyarci ofishin jakadancin Iran da ke Riyadh tare da shirye-shiryen sake buɗe ofishin jakadancin Iran a Saudiya, a cewar kamfanin dillancin labarai na ISNA. Ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta faɗa a ranar Asabar cewa jami'ai sun ziyarci Iran domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen buɗe ofishin jakadancin na Riyadh a Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kamfanin dillancin labaran ISNA ya ƙara da cewa tawagar Saudiya ta ziyarci ofishin jakadancin Saudiya da ke Tehran a safiyar jiya Lahadi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a jiya Lahadi cewa Turai ba ta da muradin rurrutar rikicin Taiwan, kuma ya kamata Taiwan ta bi al'amarin da hikima ba tare da tsoma bakin Amurka ko China ba. Macron ya dawo daga ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Sin, inda ya samu kyakkyawar tarɓa daga shugaba Xi Jinping. Ƙasar Sin ta fara atisayi a kusa da yankin Taiwan a ranar Asabar domin nuna fushinta kan ganawar da shugaba Tsai Ing-wen ta yi da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy a ranar Laraba. Ƙasar Sin tana ɗaukar Taiwan mai mulkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta, kuma ba ta taɓa cewa za ta yi watsi da amfani da ƙarfin tuwo ba wajen mayar da tsibirin ƙarƙashin ikonta ba. Gwamnatin Taiwan ta yi kakkausar suka ga ikirarin Sin.
An jima kaɗan Muhammad Hafiz Babulle zai kawo da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. Shugabannin jam'iyyar adawa ta Labour a matakin jihohi sun nuna goyon bayansu ga shugaban jam'iyyar Julius Abure da umarnin kotu ya dakatar a Najeriya. Hakan ya janyo dambarwa tsakanin ɓangarorin biyu har sai da ƙungiyar ƙwadago ta fitar da matsaya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasir Adamili Kaya ya aiko mana daga Abuja.
Tun farko waɗanda suka samu umarnin kotun na dakatar da Abure sun yi da fifiya helkwatar jam'iyyar don hana Aburen jagoranci.
We have again reaffirmed our confidence in the leadership of our national chairman, Barrister Julius Abure, that is the man.
Shugabannin jihohin sun ce waɗanda suke adawa da Abure na halin dakatarwa ne kafin ɗaukar matakin, da aka ba su da horumin yin haka. A sanarwa daga shugaban ƙungiyar ƙwadago NLC Comrade Joe Ajero da ke mallakar jam'iyyar ta Labour, ƙungiyar ta ce Abure ta sani a matsayin shugaba. Jami'in kungiyar Comrade Nasir Kabir ya yi ƙarin bayani.
Ita da ɗin kungiyar ƙwadago ta NLC ta yadda tana bin shugabancin Julius Abure a matsayin shugaban wannan Labour Party da aka shiga wannan hayaniya. Don shi shugaban wannan kungiya Comrade Joe Ajero ya fito ya yi abin da ake cewa press release, inda ya bayyana matsayin kungiyar ƙwadago, kuma kungiyar ƙwadago ta NLC ta nuna cewa ta gamsu da shugabancin shi Julius Abure, don ta fuskanci cewa akwai mutanen da suke ƙoƙarin cushe su nuna cewa a kawo baraka cikin wannan tafiya, saboda a raba kan wannan kungiya ko in ce Labour Party, saboda a biyan bukatun wasu tsirarun mutane. To, don haka kungiyar ƙwadago ta fito ta yi buruz da wannan wato mataki na maganan dakatar da shi, ta kuma nuna cewa ba ta san wani faction ba in ba nashi ba.
Don haka shugabannin na jihohi sun zargi masu adawa da Abure da neman dakatar da yunkurin Labour na kalubalantar sakamakon zaben 2023 ne. anan kakakin campaign din na dan takarar shugaban kasa na Labour Peter Obi wato Yunusa Tanko ya karfafa cewa an sa abure a gaba ne dan dakile karar jam'iyyar a kotu.
A kunnin tsarin mulkin jam'iyya tashi ne 70-17 ya nuna cewa baka iya tsige shugaban jam'iyya sai dai idan an kira taro mutaron nan an kira shi musamman saboda tsige shi shugaban jam'iyya. Wannan a rubuce take. To amma wai tsatsarai a cikin jam'iyyar sun dauki doka akan hannunsu sun karba kudin mutane har ma sun samu san ya zai tsaya musu mu duk abin da ake kokarin a yi cimma shine a tabbatar cewa ita jam'iyyar nan dai ba ta samu tasiri ba akan wannan shari'a da muka gabatar a maganar shugaban kasa zaben da aka yi da mu muke cewa gaskiya wayancan mutane ba su tace ba su tsaya zabe wayannan mutane a cikin su mun riga mun tabbatar mun gansu da gwamnonin APC mun gansu suna karban kudade a hannun su kuma wannan ba boye bane shi wayanda suka sa hannu ma cikin wannan takardar dukan su din ma an riga an sallame su daga cikin jam'iyya saboda wannan halayen da suke da shi.
Shugabannin sun kara da cewa ya dace kowa ya jira sai an kammala babbar shari'a kafin kawo kowane irin korafi. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Yau Litinin ce ranar da ake kammala muhimmin bikin Easter ga Kiristocin duniya. Biki ne da ke tunawa da ɗaya daga cikin tushen imanin Kirista, mutuwar Yesu da kuma tashinsa daga matattu. Domin haka, bukukuwan Easter a Ghana wani babban al'amari ne inda Kiristoci ke shirya yadda za su gudanar da waɗannan ranakun Easter masu muhimmanci. Idris Abdullah Bako gare ka.
A Ghana, majami'u daban-daban sun gudanar da bikin Palm Sunday da jerin gwanon mambobinsu kan wasu manyan tituna ranar da bikin ke farawa. Suna kaɗa rassan dabino da fararen kyalle, suna rera waka. Sai ranar Juma'a mai zuwa kuma wato Easter Juma'a suka je coci domin gudanar da ibada. Pastor Felix Nze ya yi ƙarin bayani.
Sunana Pastor Felix Nze. Ni na pastor cocin da mai suna Order of Fire Prayer and Deliverance Ministry daga Accra. Babban birnin Ghana. Lokacin Easter lokacin na da aka tunawa lokacin da mai wanda ya zo cetar duniya Annabi Isa lokacin da an kai kashe shi lokacin ranar Juma'a kenan. Ya mutu ranar Juma'a an ka kawo da shi ranar Juma'a din. To sai ranar Lahadi wajen kwana uku kenan sai Ubangiji Allah ya ta da shi daga matattu ya dauke shi zuwa sama. Na'am. To ranar Lahadi ranar muruna na cewa wanda an ka kashe don zunube duniya da Ubangiji Allah ya tada shi daga matattu ya kashe sama. To lana muruna ne. Lana ta ne lana na da yake ana zuwa ana yawo ana zarce ana zarta ƴan uwa da abokan arziki. Lana ne rabon kawtutuka ga kowa da kowa.
Wasu suna sa tufafin makoki masu duhu don tunawa da mutuwar Yesu Kristi. Haka kuma wasu sassa na Ghana suke nuna farin ciki da nasara don Yesu ya mutu domin zunubansu kuma ya yi nasara akan mutuwa. Lallai kuwa ba za a yi batun bikin Easter a Ghana ba tare da bayanin tiddan kwawu da ke yankin gabas inda 'yan ƙasa da baƙi daga ƙasashen waje suke zuwa musamman domin shagulgula da suka hada da jerin gwanon kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma hawa manyan duwatsun kwawu domin shawagin lema da ake cewa paragliding a turanci. Sai dai wasu 'yan Ghana suka ce ba su ji daɗin bikin wannan shekarar ba domin yanayin matsin rayuwa.
Ya kuri suna na kuku yan gade Easter nan wallahi ban gan kai ba don last year I remember na je ko aci kaman wan man turin nan amma yan gadi ba yana ta ko ba don ba kudi cikin garin ga komai yayi karfi
a hakika na gaskiya Easter bana sai da mu ce Ubangiji Allah shi kyauta amma da wallahi gaskiya ba ta zo muna da sauki ba don dai abun sai da hankali gari yayi za babu kudi ga hannun mutane babu abinci komai na cada sai da mu goda mu Allah kawai bukukuwa Easter na shikalun baya wallahi sun nesa sai wannan shikala.
Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 18 na safe kenan da minti 10 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 10. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika koda yaushe za a iya zuwa shafin mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har yanzu yana garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana, wato Accra, inda wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su, inda suka tattauna kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka, amma kun je matashi Muhammad Ofisa ya nuna damuwa da yanda yace makamai suka yi yawa hannun matasa da hakan ke kawo barazana a yankin. Matasa kai tsaye, ku biyo ni mu shiga zauren.
Muaji politics first, iso mu ci gaba da aiki. In kai aiki da kyau aka gani, shi zai sa gobe a vote maka. Amma ba kai ba, in ka bi wani interest in kai azuwa kawanta mu ma mun gaji da kai. Domin shi magana da nake da shi kenan. Assalam.
Sunana Muhammad Officer. Abin da ni nake gani ne kaman ba leaders nan ba su help youth in community na concern sun kawo initiatives dewa da ika mata da a support su along the line. Sometimes kana gan kaman Amir Gafaro Sarakai ya kamata a kama initiative gana da kyau, she gan kaman ana jan baya don ba help su ba ya da su su don ba su da wani abu kaman loan da ke bakin su, wani abu kaman assembly suna da law isa an sun duka wadannan abu sun ba su support nan sun ya su yi abinda suke son su yi. Esa annan kaman wurin Sarakai ne ya kamata su duba su kara like nawi su help su sosai sosai. Bayan wannan kuma ya kai wurin ya sunan shi assembly da MPs nan su kuma saboda political interests su kuma ba su kama wurin su ba yana kaman in yaje ya fitare don shi ya lose votes esa be zuwa be fito fili belle ya zo ya taimaka a yi abin nan kuma abin nan ya zama muna problem yana damun mu. Muna da drug issues cikin community mu. Ka duba wadannan abubuwan nan cikin community ake yin. Community nan kuma idan gidan wani ko bayan gidan wani ake yin. Isa masu gidan nan ko yan community ko yan unguwan nan sun san kaman drug issue na wurin ko ba shi wurin. Me suke yin? Me leaders in wurin ke yin? Sun tashi sun je sun complain upon adinga ya sunan shi authorities ba zo an yi abin da ya kamata yi ba. Sometimes authorities suna samun labari amma ba su she ka zo kai complain. In kai complain an bika a zo a taimaka maka ayi abin da ya kamata. Bayan wannan kuma yaran mu saboda lack of education da wadon sababe ya sa wadon su sun involve kansu into petty theft da arm robbery. Most of the time kaji yaran mu sun fita waje an kashe su yaran nani yaran nima yaran mamobi. Bayan wannan kuma lamarin bindiga ya yawa cikin community mu. Ana wurin aure ka gana abubuga bindiga me yasa manya na wurin nan ba complain abubuga bindiga ana yi abin da aka ga dama wani lokaci newta na ji cikin news an shoot bindiga wurin aure je taba wani yariya ya zama shi yariya na ta mutu free mi yake inda bindiga wurin aure yasa wadan gaguwa duka leaders suna zuwa wurin nan suna gani ka gan wanda bindiga ko an buga so guda ka kwa loud na biyu na in be yi a report me shi don bindiga nan koda yana da license ba abin da aka bashi yayi da shike nan ba. Isa ya kamata a duduba wannan dai an ka kama wannan abubuwa duka nan kaman ya taimaka muna kuma muna lose value mu as Muslims in our community. Ka duba yanzu wai akwai wani abu hookup cikin community musulmai don nan ga musulmai ke dominate. It's not proper. Akwai wani abu wai sunan shi hookup. I just wanga kan phone no mace da namiji a ga mu aje ayi wani abin da bai kamata ba. Yasa wanga abubuwa duka na cikin community mun bai yi ba. Sa ya kamata a duba wanga abubuwa duka a magance. Sa manyan nan sarakai su duba su help youth nan sun yi nan kama at least ba ya control shi totally dai amma an wangan shi up to wani level da zai kama da sunan shi yasa bin ne shi. To assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abin da ke cikin ni abubuwan da muke bukata a cikin niman mun ga yanzu hakan ga Easter ya waso suna da yawa amma muna son a fara mun su kadan kadan ne ba duka muke son ayi ba a fara kadan kadan. Na farko shi ni state da muke son a zo ayi muna e ban road su nan da highway duka ayi muna. Na biyu kamar yanda danwan mu na wai fadi cikin nima Easter ya waso ba mu da secondary school kuma yaran mu suna zuwa school suna zuwa school. Nuska kari na da su secondary school na sannan na uku kuma makarantar yammu na nima cikin Easter ya waso ba su da strong a sunan shi support muna need government ya zo support malamai nan an so su yi suna duban yara kananan da ke tashowa sannan na fudu kuma community mu we are in the lack of ya sunan shi medication ba hospitals nam na ce dan je Hausa na yamin karfi to sisa game da shanin lafiyar mu game da lafiyar mu muna neman hospital masu kyau kyau da za su zo na government ka je wurin nan a duba ka ba da wani kudi da yawa ba to abubuwan da muke la kenan cikin community mu.
To assalamu alaikum. Ina sama akwai wasu ababa da yawa da ke ci mana tuwa a ƙwarya cikin ungwanninmu niman ga. Ina sama nima ba demonstration nima. Rashin demonstration ya mai da nima baya. Don kulliyomi muna jin news muna duban TV muna gani wasu ƙauyuka da ake demonstration. Kai kai wani kauye mutanen kauyen ba su kai 50 ba amma sun tashi su yi demonstration. Bai kai wata wata biyu an zo an masu abinda suke nima yasa suka yi demonstration. Sha a ce yau unguwa kamar nima ba a zango cikin ganan ga da ya kai nima. Ba taba tashi aka yi demonstration ba. In za a fito a yi demonstration akwai wasu da ke fitowa ce saboda Allah da Annabi. A yi ankuri a bari. Kuma sarakanmu na nima su min gafara. Sarakanmu na nima su kare min gafara ba su muna kokari. Don akwai wasu ababa da yawa da ke aukuwa cikin nima ba mu a chief. Cikin Ghana nan duka ina fitowa ga sarakanmu ne. Don sarakanmu in suka tashi suka siya kan kafansu mu ma za mu mara musu baya. Ba inda za su gaya mana mu shiga ba mu shiga. Shi yasa sarakanmu ke ba su ankuri su tashi da kishin nima. Su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara musu baya. Shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da muke niyya za mu yi kuma insha Allah za mu yi ta. Kuma muka yi ta in ba zo ba za mu kuma koma mu yi. Za mu ta yi ne a ranar za a zo a yi muna abin da muke nema cikin nima. Shi yasa zance da nike da shi kanin zuwa.
Sura na Zakariya Gulu. To magana danki da shi ne danki soyi ne shi ne batun rodinmu. First muna kan shodo kwau daga baya shi zama Futa Street. To wannan rodin nan tun Rollins na nan ya kamata a develop muna da shi. It is street har bakin gota. Aka kiro masu gidaje nima duka. Local government ka zo aka yi batun wannan bai work ba har yau shi sai ya bari road nan most of road nan guda layout guda kawai ke yi ta road nan ga na yake shiga highway shi sai always nan yana ba traffic na block on Futa Street nan sosai shi sai wani lokaci kamar vote na kira MP direct na tambaye shi domin ai kamar za a fasa road ga har yau mu muke ciki lokaci da muka zo nan ai kamar 39 houses kawai za a leak to je kudin duka ya zo amma cikin me yake sai ban wani answer to answer dai ba zan fadi ba don ana cikin politics shi za ni ina appeal ma government yi kokari former Odukwa road da yau isan Futa Street na a cire muna shi har gota don lane na wurin na azuwa 44 ya kai gota also batun traffic da wasu abubuwa muna sauki side ga shi za ni ma magana na kenan assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Awule Toloba, Assemblyman Nima West. Sunana Awule Toloba, Assemblyman Nima West, Electoral Area. Gaskiya na ji dadin program ga. kurga mu na makaimu insha Allah kuma amfani mu ne
matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu za mu dora a madadin wakilin mu a Ghana Ridwan Mukhtar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka sharhin jaridin Najeriya
Zamharan sharhin jaridin ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran ta da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira ga ƴan siyasan da suka fadi zaben da ya gabata da su hakuri da kuma bin hanyoyin shari'a wajen bayyana korafe-korafen su game da zargin da suke yi na magudi a zaben a sakonsa na bikin Easter shugaba Buhari ya bayyana cewa hanyoyin shari'a ne kawai yanzu ya ragewa wayanda suka fadi zaben ko ba su gamsu da shi ba yana mai cewa ya yi imanin kotuna za su yi aikin da ya kamata wajen yanke hukunce-hukunce sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka an gano gawakin mutane 35 yanda ake ci gaba da neman wasu da suka bace sakamakon wani hari da ƴan bindiga suka kai wani sansani na ƴan gudun hijira a jihar Benue gwamnatin jihar Benue Samuel Otu wanda ya tabbatar da har-haren ya bayyana cewa a daren Juma'a ne maharan suka kai harin yanda kuma ake zargin sun kashe akalla mutane 45 a ƙaramar hukumar Otoko da Goma a jihar ta Benue sai kuma jaridar Vanguard na cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunonin tsaro daban-daban na kasa da su ƙara ƙaimi tare da ɗaukar matakan da suka kamata na kawo ƙarshen hare-hare da ake kaiwa kan al'umma a kasar shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a martanin da ya fitar bangare da hare-haren da aka kai a jihar Benue da wasu sassa daban-daban na Najeriya a ƙarshen mako sai kuma jaridar daya daga cikin manyan labaran tana cewa hukumar kidayen jama'a ta Najeriya za ta fara kidayen gidaje a 17 ga watan Afrilun da muke ciki kidayen gidajen da kuma al'ummomin da ke cikin gidajen ma daya daga cikin matakai na gudanar da kidayen al'ummar Najeriya wanda aka shirya za a gudanar a ranakun 2-7 ga watan Mayu ne dai za a gudanar da kidayen jama'a a Najeriya sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa mai yiwuwa ne zababben shugaban kasa mai jiran wannan gado. Bola Ahmed Tinubu ya dawo Najeriya a yau Litinin bayan balaguron da ya kai kasashen Faransa da Ingila da kuma Saudiya. A sakonsa na Insta ga 'yan Najeriya, Bola Ahmed Tinubu ya kira samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin 'yan kasa, tare da mantawa da duk wasu bambance-bambance na siyasa, kabilanci ko kuma addini domin ciyar da kasar gaba. Sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka shugabannin Najeriya da masu wada'a jira ci gaba da aikewa da sakonsu na taziya dangane da rasuwar Justice Bola Ajibola, wani tsohon alkalin kotun duniya wanda ya rasu yana da shekaru 89. A sakonsu na taziya ga iyalan mamacin shugaban kasa Muhammadu Buhari, ya nuna alhininsa da kuma bayyana shi a matsayin wani jangwarzon alkali wanda ya nuna bajintansa a lokacin da yake daya daga cikin alkalan kotun duniya. Karshen sharhin jaridin kenan. A huta lafiya.
To, albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin da muka tanada muku.
Assalamu alaikum. Sunana Muktar Ahmad daga tsangayen Aramu Muhammad Madubu. Darasin da azumi yake koyarwa ga matasa a cikin watan Ramadan. Azumi watan Ramadan sabon Allah yana raguwa a duniya baki daya. Sa'annan kuma in ka je masallatai za ga ana shigo da abubuwa, kayan shan ruwa, haka ana rarrabawa al'umma saboda ana neman lada a gurin Allah. Sai kuma duk wani sabon Allah yana yawan tuki, daga matasa suna yawan karanta Qur'ani, ana cika masallaci, ana addu'a, ana zikirin Allah, ana ibadoji sosai sosai a watan Ramadan. Kowa na yin kokari da gaske, yana neman lada a gurin Allah da yardan Allah cikin watan Ramadan. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Sadiq Ahmad daga madrasar Markazul Tafizul Qur'an Koyi Bauchi. Abubuwan da azumi yake koyarwa, azumi yakan koyar da jama'a ƙara jin tsoron Allah da kuma yawaita ibadu domin kusanta ga Ubangiji da kuma neman intuwa daga cikin wannan wata. Mutane sukan dage wajen neman lada da yawaita yin azumi da kuma zikiri da kuma karatun Alkur'ani, sannan kuma da ciyar da bayin Allah. Sannan mutane da yawa sukan daina aikata ayyukan da Allah baya so sabon Allah kenan domin kusantan Ubangiji. Assalamu alaikum.
Sai da Umar Sarki da darussan suna da yawa. Farko ina koyon hakuri da jama'a a wannan azumin. Gaskiya ina nan samun kwanciyar hankali, wannan wani darasi ne wanda gaskiya azumi ne kawai nake samun wannan kwanciyar hankali fiye da kowane lokaci. Sannan ina dan samun gudunmuwa a dalilin azumi a wajen mutane da ba ni samu wannan shi madarasi ne wanda sannan ne ma ka hasali a wannan azumin. Na kan yi kokari in ga cewa na yi iya abin da nima zan iya na taimakawa wanda na ga cewa zan iya taimakonsa. In na yi wannan abin na kan samu kwanciyar hankali. Wannan yana daga cikin kwanciyar abu guda uku na suna daga cikin abubuwan da suke kwantar mini da hankali. Sannan kuma da yawan jin tafsirai da nake wanci kowane lokaci a cikin ko a talabijin ko kuma gidan rediyo, gaskiya yana samun kwanciyar. Sannan ina yin zuwa wajen tafsirai dare da rana, wannan ma yana samun kwanciyar hankali sosai.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To, Mahmud ga labaran a takaice. Wata tawagar Iraniyawa kwararru za ta ziyarci kasar Saudiya domin shirin buɗe ofishin jakadancin Iran a birnin Riyadh, a cewar kamfanin dillancin labaran Isna mai alaka da gwamnati. Sanarwar ta zo ne kwanaki bayan da ministocin harkokin wajen kasashen Iran da Saudiya suka gana a birnin Beijing a ranar Alhamis, wanda shi ne karan farko da manyan jami'an diflomasiyarsu suka gane a cikin fiye da shekara bakwai, bayan da sun ta kulle yarjejeniyar maido da dangantaka tsakanin waɗannan manyan ƙasashen yankin. Tawagar kwararru za ta ziyarci ofishin jakadancin Iran da ke Riyadh, tare da yin shirye-shiryen sake buɗe ofishin jakadancin Iran a Saudiya, a cewar kamfanin dillancin labarai na ISNA. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a jiya Lahadi cewa Turai ba ta da muradin rurutu rikicin Taiwan, kuma ya kamata Taiwan ta bi al'amarin da hikima ba tare da tsoma bakin Amurka ko China ba. Macron ya dawo daga ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Sin, inda ya samu kyakkyawar tarɓa daga shugaba Xi Jinping. Kasar Sin ta fara atisayi a kusa da yankin Taiwan a ranar Asabar domin nuna fushinta kan ganawar da shugaba Tsai Ing-wen ta yi da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy a ranar Laraba.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi. Sai kuma can da rana, idan Allah ya kaimu, za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka kabata. Za kuma iya likawa shafukanmu na internet domin samun labarai da dumdumunsu wato a Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babban Lady ta ni gabatarwa, sai wanda ya hada mana shirin wato Solomon Abu da injiniyanmu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa auni lafiya.